أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وأنا مسلمي tare da ku kamar da muka saba muna ƙara daga hannuwanmu ga Allah subhanahu wata'ala mai yin baiwa da ni'imomi ga bayin shi wanda ya halice mu ya halice kowa da komai ya ba mu lahiya ya ba mu samun damar haduwa da ku kuma a cikin wannan darussa wanda muka saba haduwa a cikin shi wato aqida ta addinin musulunci kikkiawar aqida wadda take fahimtar da mu yadda ya kamata mu yi ayyuka masu kyau ko kuma yi itikadi mai kyau ga Allah subhanahu wata'ala da abubuwan da ya kamata mu yi itikadi muna fata ga Allah ya sa mu dace da kyakkyawar rabo sakamakon aqida mai kyau da kuma babban rabo wanda yake ma bayan shi tanadi a ranar lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin yau da yarda Allah subhanahu wata'ala mun saki haduwa da ku kenan a cikin mintin nan 15 wanda muke karantar da kawo nan mu aqida Yau gashi mun kawo darasi na 102. Kai sai dai mu ce Allah mun gode maka kuma muna fata lalle lalle duk abubuwan da muka ambata mun fi kowa imani da su da kuma samun kyakkyawan aiki din kamar yadda muke fata a kowane lokaci. Yau kamar da muka sani abin da zamu yi magana kan shi yaya annabawa suke da rayuwar su tare da al'umma. Yaya annabawa suke muhimmancin zuwa annabawa a cikin rayuwar al'umma gaba daya kamar yadda da mu mun yi isharar muhimmancin zuwan annabawa dangane da abin da ya shafi mutane daidai ku mutane yau gaba daya cikin mujtama gaba daya cikin al'umma menene muhimmancin su an samu cewa akwai bayani wanda yake mashuhuri musamman wanda zamu iya kawowa yanzu Misali na ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suka gabata wanda ake ce ma Aliyu ibn Sina. Yayi bayani a cikin littafin shi Ilahiyat wanda yake cewa Ash-Shafa. Shi wannan littafin nashi mai muhimmanci yayi ishara da yake babban dan falsafa ne, babban mai tunani ne na daga cikin masu tunani na addinin Musulunci. Yazo inda yake bayani, mu saurara da kyau. Yazo inda yake bayani muhimmancin zuwan annabawa ko kuma zaman su a cikin al'umma gabaki daya sai yazo mu da shinhidodi guda uku kamar yadda muka saba cewa ita shinhidadin nan ita ce wadda suke ce mu muqaddima da larabci to akwai muqaddama guda uku wadda za ta sa mu gane lalle muhimmancin annabawa din Muqaddima ta farko mu sani cewa al'umma ko mu ce mutum mai son rayuwa ne cikin al'umma kuma an yi shi in ba tare da al'umma ba bai iya rayuwa ko alama bai iya rayuwa sai tare da al'umma mutum yake iya rayuwa wannan wani abu ne wanda daman duk mun sallama da shi ban tsammanin wai yanzu akwai wani wanda zai cewa shi kadai na iya rayuwa ko ba kowa bayiwa wato kenan mutum sai tare da al'umma zai iya rayuwa ci gaban shi komai nashi da nashadin shi sai in yana cikin al'umma to bayan ga muqaddima din ta biyu ita ce mi ita al'umma bayiwa ta tai daidai kaga tana tai cikin kyawo da tsari in ba ta da hukunci hukunci na tsari wanda zai iya daidaita ta saboda yawan mutane kowa ya sani in ban da rigingimu ba abin da zai samuwa a yanzu ma da muke ciki da tsarin wa kowace gwamnati tana da nata tsari banda shi musulunci da irin nashi tsari amma zaka samu baraka cikin al'umma kashi-kashi da tashi hankali da iri-iri ga yanan yana faruwa me yasa wai a cikin ma akwai tsarin kenan mun sallama cewa al'umma idan ta hadu jama'a idan suka hadu dole ya kasance akwai tsari har ma yake cewa ba yiwa mutum kamar uku su hadu ya kasance ba a zabi guda wanda yake zaman jagoran su ba, ba yiwa. In ba kanin ba kuyin ba zai taidaide ba. Wannan mukaddimin ma mun sallama kamar yadda Ibn Sina ya kawo, mun sallama da shi. To sai ya ce mu zo mukaddima ta uku wanda muke son, wanda ake so a kai gare ta, ita ce tsari wanda ya daidai da al'umma, wanda zai iya gyara al'umma da yanzu da gobe, daban da gobe, da har ma tsawon shekaru ko kuma har ƙarshen duniya, kai har ma gidan lahira. Shi ne ake bukata, ba kawai tsari na shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, ishirin ko ɗari, a'a har ƙarshen duniya, har gobe lahira. Me zai faru? Wani irin tsari ne wanda idan ka bi shi can ma komai zai daidai? Kaga kenan nan wurin mutum bai isa ya kawo tsari wanda zai maganin duk matsalolin nan duniya da lahira ba, baya da wannan, baya da wannan kudura din. Kai kusan ma yanzu rayuwa ta nuna an sallama cewa mutum shi kan kanshi ya jahilci kanshi, mutum shi kan kanshi ya jahilci kanshi, bai san shi wane ne ba, yana daga kokarin gane shi wane ne. Shi yasa muka ke gani kullun yana fada cikin matsaloli, kullun yana da matsala tashi ta rayuwa saboda bai san kanshi ba. Yau yana cikin wancan matsala, zaka samu wancan, ga yatan cikin matsala ta iyali, wancan yana cikin matsala ta harkar ayyukan shi ko harkar, bai san kanshi bane mutum. Shi yasa yake fama da matsaloli, bai san abin da ma zai yi ba, bai san abin da zai gyara shi ba, bai san abin da yake cutar da shi ba. To yanzu mutum wanda bai san kanshi ba, ya za a yi ya gano tsari wanda zai kare al'umma daga matsaloli a wannan duniya inda lahira, yaya zai gane? Ta kusan wani abu ne wanda za mu iya cewa ba yi yiwa. Saboda haka nan dole mu sallama Allah wanda ya halarci mutum, mutane, al'umma gabaki ɗaya, shi kaɗai yake iya ya gane tsari mai kyau wanda al'umma idan ta bi shi za ta kai ga samun nasara, ta kai ga wadata, ta kai ga abin da take so, ta tsira daga halaka da ɓacewa. Allah kaɗai ne ya san wannan. To gashi kuma kenan cikin dai wannan mukaddima din ko kuma natija wadda za mu kai gare ta, sai ya zamanto Allah ba ya yi yiwa ya huskanci mutane kai tsaye ya ce musu kai ga tsari wanda na zo muku da shi. A nan wurin ya zama kenan wajibi ga Allah ya zaɓi ɗaya daga cikin mutane, kuma ba wai da yawa daga cikin mutane ba, a'a ɗaya, saboda tsari ya daidai, ya zamanto shi ake saurara ma, wanda zai iya ce mashi ga abin da nake so saƙona ka kai ma al'umma. To wannan su ne ake ce ma annabawa. Ka kenan annabawa zuwansu kusan wajibi ne saboda wannan abubuwan. Shi yasa ma mu sani cewa Allah ba wai bai iya turo annabawa dan ma yana turowa, ya turo da yawa a lokaci ɗaya, amma zai sa guda shine jagora. Wannan kenan. Sai abu na gaba wanda ya kamata mu sani bayan mun san muhimmancin zuwan su annabawa din a cikin al'umma gabaki ɗaya, malamanmu suna kawo wani misali wanda kuma zai ƙara baka cewa lallai lallai annabawa suna da muhimmancin gaske zuwansu a cikin al'umma. Wannan abin da yasa muke ƙara akada wannan saboda wasu daga cikin mutane a yanzu zamani na ƙara ci gaba suna ganin wai saboda an yi nisa daga saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda haka kenan yanzu ba a buƙatar shi, littahin shi ma ba a buƙata, tsohon littahi ne. Suna da wannan imanin. Saboda haka nan kenan muna gane wazifa ce ta Allah ya aiko da annabawa, wazifa shi ce, aiki shi ne. Kamar yadda mu ma ya shar'anta mu ayyukan da ya kamata mu yi, shi ma Allah yana da ayyukan shi. Ɗaya daga cikin ayyukan shi ya halarci al'umma, to yana ganin kuma ya dace dole ya aiko musu annabi. Saboda haka nan mu saurara misalin da zamu ƙara kawowa. Kamar misali mutum ne mai hali sai ya kira abokanan shi, sai ya ce musu, ku zo na gayyace ku gidana, zan shirya muku komai da komai. Kuma haka ɗin zai ya shirya musu komai, abinci komai da komai, har da wurin hutawa. Amma a ƙarshe, lokacin da za su sauwa, ga ya yi, kuma bai ba su adres ɗin gidan shi ba, unwan ɗin gidan shi ba, hanyar da za su bi su kawo ga gidan, bai sanar da su ba ina ne gidan shi yake. Wannan mai hikima yana yin haka nan, ka gayyato mutane kuma baka sanar da su ba, dole ko ta hanyar misali SMS ne, kaga kana iya tura mutane ka ce musu ku zo ina gayyatar ku kuma ga gidana. Kenan a nan wurin mun gane cewa Allah ma da ya halicci mutane yana nihin shirya gare su, yana nihin kyakkyawan abu, tanadi da ya musu na aljanna da samun yardar shi da gashi nan. To yanzu ya musu duka wannan tanadin wannan abun, amma sai bai aiko musu saƙo na cewa ga hanyar da za su bi su kawo ga wannan wadatar ba. Bai aiko saƙo ba, shine kamar littafi Alƙur'ani. Yana yiwa hakimi kamar Allah ya yi irin wannan aikin, ko a mutane mun ga wannan abun bai yiwa, kamar misalin da muka bada. To kamar ƙaƙa za a ce Allah yana iya ya yi wannan halitta ɗin da yawanta, kuma ya tare da aljanna, amma kuma bai gaya ma mutum yadda zai bi ya kai ga wannan aljannan ba. Kaga dole a nan wurin zai aiko annabawa ya ba su wannan saƙon, ya ce ga hanyar, ku koya mutane hanyar da za su bi don su kai ga wannan aljannan wurin neman tanadi. Wannan kenan. Yanzu bayan duka mun fahimci cewa lalle-lalle kusan aikin Allah shine ya ida cika hikimar shi ta yin halittu gabaki ɗaya, mutane ne, aljannu ne, in ka koma lahira aljanna ce da wuta ce, dole Allah ya kammala komai. Kammala komai shine aiko saƙo, bayan ya halitta ya aiko saƙo, saƙon nan kuma ya bada shi ga wanda suka cancanci ya ba su, wanda ya san za su riƙe amana, don amana ce zai ba su su zo su kawo mutane. To sai yanzu wasu tambayoyi da mutane suke yi su ma, suna cewa ai wannan risala ta Allah ko mu ce annabawa da yake aikowa ba kowane zamani ko ina ya aiko su ba, kamar ya aiko su ne mafi yawa an ka duba. Misali ka ce a gabas inda ke da kwai Larabawa, ko mafi yawa mu sai mu ce an aiko su ne can cikin jajjayen mutane, ba aiko su cikinmu ba. To wannan tambaya Al-Qur'ani yana bada amsa, inda yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut kowa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wannan dama mun taba kawo ta. Allah ya aiko annabawa a kowace al'umma, sai dai tana yiwa a nan wasu su shiga cikin wata matsala wanda ba su ma san annabin yana nan ba, kuma wasu sakamakon saɓon da suke yi, saɓonsu ya yi yawa, yana sa annabi yana tare da su, amma sai Allah ya jarrace su da kuma wasu munanan jagorori wanda za su hana annabawa su yi wazifarsu, su yi aikinsu. Amma ba lalle ba ne ba Allah bai aiko saƙo ba, Allah yana aiko da annabawa. Kusan ma wani lokacin zai aiko annabawa sun kai nawa a zamani, a ƙarni guda. Saboda haka nan kenan Allah lalle ya aiko annabawa har a cikin Afirka. Ana cewa ba ma annabi ɗaya ba, akwai annabawa a kowane tarihi. Wato kenan a taƙaice wannan shubha ɗin ba ta shiga. Don in ka kalli yanayi na tarihi yadda ya bada lalle Allah ya aiko annabawa a kowane lokaci kuma a ko'ina. Wannan shine sai a nan gaba ci gaba da abubuwan da za mu kawowa da kuma shiga da za mu yi cikin sabon fasali na bayanin isma insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin darasi na gaba kenan. Sai ku biyo mu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.